sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a, Nomad FM, Dalal FM da kuma Niya da kuma tashar mu VOA Africa akan mita 101.5. Zangon FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 21 ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Safilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawa a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar da take bada agaji ta kasa da kasa, wato Red Cross ICRC, ta nuna damuwa ga yadda akan yadan labaru kan ayyukan kungiyar. Bayan nan kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafi da labaran wasanni. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mutane tara sun rasa rayukansu a yau Asabar lokacin wata arangama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a arewacin kasar India, lamarin da ya daga yawan mutanen da suka mutu a fadin kasar suka kai 23 a gangamin da ake nuna kin jinin sabuwar dokar zama dan kasa a cewar 'yan sanda. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Uttar Pradesh, Pravin Kumar, ya ce an samu ƙarin mutane 9 da hakan ya sa yawan waɗanda suka mutu a jihar ya kai mutum 15 a zanga-zangar kin jinin sabuwar dokar da aka samar, wadda masu zanga-zangar ke cewa nuna wariya ne ga musulmai. Yawancin waɗanda suka mutu matasa ne, a cewar Singh ya ci gaba da cewa wasunsu sun mutu ne sanadiyar raunin da harsashi ya musu, amma raunukan ba wai saboda 'yan sanda sun yi harbi ba ne. 'Yan sanda sun harau barkonan tsohuwa domin su tsorata masu gangamin. Kusan motoci 12 ne aka cinna a wuta lokacin da masu zanga-zanga suka tayar da bore a biranen da ke arewacin India da suka haɗa da Rampur da Sambal da Muzaffargarh da Bijono da kuma Kanpur, inda lamarin ya shafi ofishin 'yan sanda a cewar Singh. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka hannu kan wasu dokoki biyu da suka baiwa gwamnatin tarayya kudaden gudanar da harkokinta har zuwa watan Satumba. Lamarin hana rufin da ya hana rufe ayyukan gwamnatin da aka shirya zai fara daga ranar Juma'a. Kudaden kashewar da aka samar da jimlarsu ta kai $1,400,000,000, ya haɗa da ƙarin albashin kashi 3.1 ga ma'aikatan gwamnati. Kan dokar kudaden tsaron ƙasa da ya saka wa hannu ta $7,738,000,000, Trump ya bayar da izinin buɗe rundunar tsaron sararin samaniya da ƙarin albashin kashi 3.1 ga sojoji da kuma biyan albashi na makonni 12 ga ma'aikatan gwamnati domin zuwa hutun iyali. An da ya rattaba hannu kan dokokin ne bayan da 'yan majalisun jam'iyyar Republican da na Democrat suka amince 'yan kwanaki kalilan bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaban kasar. To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kota a kasar Pakistan a yau Asabar ta yanke wa wani farfesan jami'a hukuncin kisa saboda laifin sabo da yayi karkashin wata doka da masu suka ke cewa ana amfani da ita ne don gallazawa tsiraru. Junaid Hafiz, mai shekaru 33, an dai kama shi ne a watan Maris din shekarar 2013 saboda zargin ya kafe wasu kalaman batanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kafafen sada zumunta. Yin sabo wani abu ne da ba a wasa da shi a Pakistan da musulmi ke rinjaye, inda bisa tsarin doka za a iya yankewa mutum hukuncin kisa. An samar da hukuncin da aka yankewa Hafiz a birnin Multan, inda yake koyarwa a jami'a lokacin da aka kama shi. Lawyer da ke kare shi, Asad Jamal, ya soki hukuncin da cewa abin takaici ne. An dai dauki matakan tsaro a ciki da wajen gidan yarin Multan, inda aka gudanar da shari'ar. Daga ƙarshe yau Asabar ƴan sandan kwatar tarzoma a Hong Kong sun kai sumame wasu shaguna suka fitattaki tare da kama wasu masu zanga-zangar kin jinin gwamnati waɗanda suka taru domin bayyana buƙatunsu a daidai lokacin da mutane ke saye-sayen kayan Kirismeti. A wani rukunin shaguna na Yunglong da ke kusa da iyaka da China, ɗaruruwan masu zanga-zanga da ke rufe da fuskokinsu sun yi gangamin tunawa da cika shekaru biyar bayan wani hari da aka kai tashar jirgin ƙasa, inda wasu ɗauke da wato makamai sanar da fararen riguna suka yi wa mutanen da basu je basu gani ba, da masu zanga-zanga duka da ƙarafuna da kuma sanduna. An soki 'yan sanda da rashin neman taimako cikin gaggawa da kuma rashin kama mutanen da ake zargi da aikata wannan ta'asa. Daga bisani dai sun kama wasu daga ciki, tare da cewa waɗanda suka kai harin suna alaƙa da wata ƙungiyar 'yan daba ce. Masu zanga-zanga dai sun nemi a yi adalcin shari'a kan harin, suna masu ihun cewa yaƙin neman 'yanci da kuma muna tare da Hong Kong.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, kungiyar da ke bada agaji ta ƙasa da ƙasa a wato Red Cross ICRC ta nuna damuwa ga yadda akan yada labaru kan ayyukan kungiyar da wani lokaci ma ba su da inganci. Ga wakiliyar mu Hawa Umar da rahoton.
Kungiyar da ke bada agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross ta nuna damuwa ga yadda akan yada labaru kan ayyukanta da wani lokaci ba su da sahihanci. A wata sanarwa, kungiyar ta ICRC ta ce a makonnin da suka gabata an yi ta yada wasu labarai da ba a tantance su ba game da ayyukan kungiyar. Aliyu Dawobe shine jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar.
Muhimmancin wannan shine ya zama na mun san abin da ake faɗi, kuma za mu iya bada ƙarin bayani da kuma abin da Bature ke kira clarification kan wasu abubuwan da kila manema labaran ba za su iya sani ba in ba kungiyar mu ta yi magana ba. Idan har aka ce akwai labari wanda ya shafe mu wanda ba a tantance ba, yana iya shafar ayyukan mu.
Akwai wani abu ne da ya ja hankalinku har kuka fitar da wannan takarda?
Kwana-kwanan baya an yi ta yaɗa labarai waɗanda ba su da tabbas. Akwai kungiya ma musamman da ta fito ta gana da manema labarai ta faɗi maganganun da ainihin ba haka suke ba. Wannan ya nuna cewa akwai rashin sani, kuma muka ga kila akwai giɓi na cewa inda suna da lambobinmu kila da sun neme mu.
Masani kan harkokin tsaro a Abuja Al-Mustafa Liman ya ce don gujewa labaru da ba su da inganci ya kamata hukumar ICRC ta rika hada kai da hukumomi a Najeriya, musamman hukumar wayar da kan jama'a.
Mutanen nan da ake cewa ana tallafa musu, matsayin da aka kai na wannan gwamnatin ya kamata a ce an mai da su yankin su yanzu nan. Shin ita kanta Red Cross ta sa wasu dokoki na gano cewa tallafin nan da take yi zai fidda waɗannan mutanen cikin wannan kangin tsakanin lokaci kaza zuwa lokaci kaza?
Wace hanya kake ganin kungiyar za ta bi yadda za ta gudanar da ayyukanta yadda ya kamata domin su yi tasiri ga waɗannan mutanen da rikicin ta'addanci ya shafa?
In har da gaske suke yi, muna da sashen gwamnati, muna da waɗanda ake ce NOAA, National Orientation Agency, wanda haƙƙi ne da ya rataya kansu, wanda su kamata suna wayar da kan mutane. Waɗannan ne ya kamata a ce ƙungiyar ta Red Cross cikin abin da muke ya kamata mu yi aiki da irin waɗannan ƙungiyoyin na NOAA. Mun san da cewa haƙƙin gwamnatin Najeriya ce, amma kuɗin da muke kawa ai mutanen gwamnatin Najeriya ce muke bige makama. To ta yaya za mu kashe wannan wutan da ya taso? Sai mun yi amfani da ƙungiyar NOAA mu tallafa musu, mu ga ta wata hanya ce suke da gazawa. Su ne alhakin da ya kamata su shiga ƙauyuka da dan yadda ya kamata a taimaka ma mutane. To bancin mu wannan ta ina kuma za mu shiga mu ga mun taimakawa saboda tsaye da waɗannan hare-haren. Saboda in ba mu tsaye da hare-haren nan ba, duk yadda aka kai taimako a wurin nan taimakon banza ne.
ICRC da ke da helkwata a birnin Geneva na aiki da dukkan sassan duniya, musamman inda ake yaƙi ko wata fitina. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hawa Umar. Masu saurare, kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan ya ce karfe 4 na yamma da minti 40 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin 2020 naira trillion 10 da biliyan 594. Shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan shi ya jagoranci mika kasafin.
Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, gwamnatin farko wanda ke aiwatar da kasafin kuɗi fiye da kowane gwamnati da ta shuɗe a baya.
Gwamnatin Zamfara ta soke kwangilolin tsohuwar gwamnati uku da suka kai darajar sama da biliyan 80. Zailani Baffa jami'in labarun gwamnan ne.
Kuɗi kusan miliyan 80,000 duk sun tafi kaman a banza kenan. A'a, shine gwamnati ce ta soke wannan kwantar.
An samu hatsaniya a fadar kefi jihar Nasarawa wajen sulhun aurar da yarinya da iyayenta suka ce tsohon mijinta na da cuta mai karya garkuwar jiki. Jibrin Aliyu na CD yayin amaryar ne.
Ban san yanda jama'a suka lalace yaro yana da ciwo, kuna ce cewa lalle sai ya samu yar wani wannan ciwon, ba mu san me ake nufi da shi ba.
Rahotanni na nuna sarkin fadar kefi mahaifin yarinya yayi murabus. Za a fara jigilar alhazan Najeriya yajin da ke tafi ranar 22 ga Yuni. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan Arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan Arewacin Najeriya jawabin su ne mai martaba Sarkin Das a jihar Bauchin Najeriya Alhaji Usman Bilyamin Usman da Profesa Isha'i Ikara na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Ga mai martaba Sarkin Das.
Zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar ɗan adam, musamman idan akwai zaman lafiya za a samu abubuwa na ci gaba, harkar ilimi zai inganta, za a samu ingantaccen kiwon lafiya, za a samu bunƙasan kasuwanci. Wannan duka zaman lafiya shike jawo wannan. Inda aka ce babu zaman lafiya, to duka waɗannan abubuwa da na ambata ba za a iya gudanarwa ba, wallo addinin da mutum yake ma ba zai iya tafiyar da shi ba indai babu zaman lafiya. To saboda haka zaman lafiya abu ne mai mahimmanci, kamar yadda Allah Ubangiji ya halicce mu harshe daban-daban, kabila daban-daban, da jinsi daban-daban, kuma yazo ya hada mu cikin ƙasa ɗaya, muna kuma zanne tare da ƴan uwa. To ya zama to dole mu rungume zaman lafiya, mu ga kuma yadda zamu zanna lafiya domin mu ci gaba. Abubuwa da ke ƙara inganta zaman lafiya tsakanin al'umma suna da yawa ƙwarai. Ɗaya daga cikin su shine cuɗanya, musamman kamar auratayya a tsakani, da kuma cuɗanya irin na wajen neman ilimi, makaranti da za a haɗu da mutane daban-daban, yare daban-daban, aje ai zama a kuma koyi ilimi, a koyi karatu wuri guda, da kuma ayyuka na yau da kullun da ake wajen aikin gwamnati ko kuma aiki irin na kamfani, shi ma yana daɗa jawo cuɗanya tsakanin kabilu daban-daban, kuma yana inganta zaman lafiya a tsakanin al'umma. Alhamdulillah, mun san Allah ya yi mu, kuma muna da addinai daban-daban, amma duk da haka muna zama wuri guda, mu kuma yi mu'amala, kuma idan aka samu ingantaccen zaman lafiya, to kowa zai iya yin addininsa a tsakaninsa da Allah. In kana musulmi za ka yi addinin ka na Islam, tsakani da Allah ka bi teachings da doctrines na Islam. Haka kuma idan kana Christianity za ka yi addinin ka na Krista, kuma ka bi teachings da doctrines na Christianity, ka gudanar da rayuwanka kai. Amma duka addinan da muke, mun tabbata duka suna koyar da zaman lafiya ne. Zaman lafiya tsakanin ƴan uwa, zaman lafiya tsakanin family a cikin gidan mutum kansa. Ka so zaman lafiya a cikin ƴan uwanka, ka so zaman lafiya a unguwanka, ka so zaman lafiya a garinka, ka so zaman lafiya sannan a ƙasarka gaba ɗaya, ka so zaman lafiya. Haka duniya baki ɗaya na buƙatar zaman lafiya domin a samu ci gaba, a samu rayuwa na gari, a samu kuma ɗaukaka a duniya. Da idan Ubangiji wannan abubuwa da ake da kuma wannan abubuwa da suke ƙara inganta zaman lafiya da aka rungume su, to za a ga ci gaba ƙwarai. Abu na gaba da ke ƙara inganta zaman lafiya shine abin yi dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa wanda zai kawo masa wani abin income to wannan zai sa mutun ya zanto ya san zafin kansa kokarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa ya kare mutuncinsa da shi to dukkan idan aka samu irin wannan ana yi to shi ma yakan ƙara inganta zaman lafiya idan babu abin yi zama haka kawai to shi zai sa mutane su ta saka wasu abubuwa mara kyau a zukatansu har a ta san cewa hasada ya shigo ciki sannan ka ga wani da abu ka nemi kuma ka lalata abin shi kansa ka lalata shi to lalle wayannan abubuwa suna da ƙarfi ƙware wajen inganta zaman lafiya abu na uku kuma shine in aka tsaya bisa ga addini tsakani da Allah shi ma wannan yana inganta zaman lafiya da kuma yadda za a bauta wa Ubangiji saboda haka ina ga wayannan abubuwa guda uku idan aka same su to tabbas za a samu zaman lafiya na gari a tsakanin al'umma kuma za a samu ingantaccen rayuwa mun gani a baya shugabanni da suke su sa Abubakar Tafawalewa da sauransu makamantansu kowa ya ga yadda suka gudanar da mulki a ƙasar nan kuma suka bi suka Allah Ubangiji ya dauki ransu kuma an ga me suka bari baya bisa abubuwan da suka yi saboda haka adalci kuma shi ya jawo wannan har yau ake tattuna su a koyaushe duk abin da za a yi sai an yi misali da su to idan da shugabanni za a yi irin wannan da idan Ubangiji to za ga al'umma na biye za su zanto masu biyayya kuma masu son zaman lafiya kwarai insha Allah
shi ko Professor Ishaya Ikara cewa ya sake yi
suna da Professor Dauda Ishaya ni professor ne da fannin aikin gona ko kuma noma ya karanci noma inda na yi degree guda uku a jami'ar Ahmadu Bello da ke Famarin Zaria a bangaren aikin noma kuma ni haifaffen jihar Kaduna ne karamar hukumar Ikara a arewacin Najeriya a yanzu ina koyarwa ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke Famarin Zaria a bangaren aikin noma da kiwo kuma abin da nake so in faɗa a nan ga musamman jama'ar mu na arewacin Najeriya kan mahimmancin zaman lafiya shi ne idan akwai zaman lafiya a arewacin Najeriya nan za mu ga cewa mu kan mu jin daɗin mu da walwala zai fi gaba ko kuma zai dawwama musamman a harkokin mu na yau da kullum yanzu alal misali yanzu wuraren da ake rashin zaman lafiyar nan kamar jihohin Yobe da jihohin Borno da jihohin Adamawa na ga shekara ta 2015 zuwa 2017 shekara biyu kenan na zauna a garin Gashuwa na ɗan yi aiki a sabuwar jami'ar su ɗan yi tudadi kuma a lokacin na lura cewa akwai matsaloli da yawa saboda rashin zaman lafiya a can musamman saboda rikicin mulkin haram na lura shi kanshi barci ma na da maka sau da yawa za ka ga jama'a na barci ne ido ɗaya rufe ido ɗaya a buɗe saboda ne saboda rashin zaman lafiya kowa yana karkar lokacin da za a kwanta ko mutum ya kwanta ma saboda zulumi ya ka ga barcin da zai yi shi sosai ba domin ana tsoro a koyaushe za a iya farma jama'a a wannan yankin ko cikin dare ko rana bayan haka kuma idan muka lura za mu ga idan akwai zaman lafiya 'yan kasuwa za su iya yin kasuwancinsu hankalinsu kwance yanzu ala misali yawancin kasuwanni da suke a garuruwan da ake tashin hankali a sama irin su yankin birnin Gwari irin su garuruwan mu da ke cikin jihar Zamfara kan jihar Yobe da jihar Borno za ka ga cewa yawancin jama'a 'yan kasuwa ba su san zuwa irin waɗannan kasuwanni ba wani abu ba saboda dalilin rashin zaman lafiya domin suna tunanin in sun yi a koyaushe a kan hanya ko a cikin kasuwa za a iya farma kasuwar a buru a karkashe jama'a a kwace kayayyaki saboda haka zai ka ga 'yan kasuwa ma suna gudun irin waɗannan kasuwanni sun fi so su je kasuwanni na garuruwa musamman a kudancin Najeriya, inda waɗannan rikice-rikice ba su tashi, inda za su je hankalin su kwance su sayo kayan su dawo su zo su kai da a nan yankunanmu. Za a ga mutane koyaushe idan za su yi tafiya ana ƙarɓar wannan takwamantawa ba. Sati biyu da suka wuce nan na bar garin Zaria a cikin mota ta kama hanya da ta fi Abuja. Sannan a kan hanya sai na lura cewa ba motoci a hanyar kamar yadda na saba gani a da. Har ina tambayar kaina na ce wannan hanyar Abuja ce kuwa? Domin ni na ga motocin da suke kan hanya ba yawa. Ni kaɗai ina kai ka gudu kai tsoro ya kama ni da na kai daidai wani wuri. Na ce ana ta tafiya a hanya ta ba da gani jama'a a sauran motoci suna wucewa tsoro ya kama ni. Misalin duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ne, in akwai zaman lafiya ba da cewa mutane suna tafiye-tafiyensu ba tare da wani zulumi ba ko kaɗan inda mutum zai tafi sai kashi a kowane lokaci ko cikin dare ya cikin rana ko yini ko dare mutum ya fara hanyar suwa ya tafi inda za shi a hankalin sa kwance ko kaɗan a daren taɓa manta wani tafi da nake a can jihar Yobe a garin Joshua. Ta rana da ke ma wani aboki ba kai ya kamata mu tashi da yamma wata ran mu tafi babban birnin Dabasu da je yawo domin ga abubuwa da ke cikin babban birni da ci da babban birni a jiha. Sai ya ce a kafin a nan fa saboda shugaban lafiya yawanci idan yamma ta yi bai kamata mutum ya fito ya ce zai yi tafiya ba. To ka ga dukkan mutum na aikin zaman lafiya ne ya kawo shi. Kuma abin da nake so in daɗa faɗakar da jama'a shi ne in lura fa kanshi addini adinin yayin ibada bisa da addinanmu na kiristanci da addinanmu na musulunci da kuma addini ko na gargajiya ma ga waɗanda ba su addinin kiristanci da musulunci kada sai da zaman lafiya ake iya yin ibadar kanka da addinin kanka. Yi ala misali don ka lura yankunan da ake rikici ba a ga cewa jama'a ma ba su tunani zuwa yin ibada kirkiya ko kuma a masallaci saboda sau da yawa ana tsoro cewa idan an tafi yin ibada sai masu tada kalma za su farma jama'a ko da zuma cikin ibada su kashe jama'a. To shi ya sa ita kanta ibadar ma jama'a da yawa za su iskinta suna tsoro sai ka ga cewa yin addinin kanka ya zama da wahala a yankunan nan kwarai kan.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. A madadin wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalama Si Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin alshuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Da yanzu mutanenmu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kuma ya tashi tsakaninmu da musu.
To an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido?
Ba zai yiwu ba.
Idan muka fitar zanga-zanga ba mai jin daɗi ba don hakkinmu ne.
Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a wajen Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai.
To madalla yanzu kuma ga
wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Arsenal ta Ingila ta nada Carlo Ancelotti a zaman sabon mai horar da ƴan wasanta a kwantaragin shekaru 4 da rabi. Tsohon kocin Chelsea dan kasar Italia da ya raba gari da Napoli a farkon wannan watan zai mai gurbin Marco Silva a Everton, wanda shi kuma aka kora a ranar 6 ga watan nan na Disamba. Ancelotti, wanda ya lashe kofin zakarun Turai har sau 3, ya sake dawowa Ingila da aiki karon farko a cikin shekaru 8 da rabi tun bayar da Chelsea ta sallame shi. Kocin da yanzu haka ke rikon kwariya a Everton bayan sallamar Silva, Duka Ferguson, zai ci gaba da kasancewa a kungiyar a cikin mataimakan Ancelotti, wanda zai soma sabon aikin sa a gobe Lahadi. A bangare ɗaya kuma, a daidai lokacin da sabon koci Ancelotti ya isa filin wasan Everton karon farko, duk da yake bai soma aikin ba tukunna, Everton din ta yi kunnen doki ba ci ko ɗaya da Arsenal a wasan gasar Premier a yau, yayin da ɗan wasan ta ɗan Najeriya Alex Iwobi ya sami rauni. Iwobi ya soma a farkon wasan da tsohuwar kungiyarsa, to amma to a minti na 11 ya sami rauni, aka kuma fitar da shi daga wasan. Ana sa ran Everton ta bada cikakken bayani akan raunin na Iwobi nan ba da jimawa ba, yayin da ƙasarsa Najeriya take fatan lamarin bai yi tsanani ba. Arsenal ma ta buga wasan ne da sabon kocin ta Mikel Arteta da ke mazaunin ƴan kallo, wanda shi ma kamar Ancelotti zai soma aiki a gobe. A wasannin da aka fafata a yau mako na 18 na gasar Premier ta Ingila, Southampton ta bi Aston Villa har gida ta doke ta da ci 3-1. Bournemouth ma ta sha kashi a cikin gidanta daga Burnley da ci 1 da nema. Haka Brighton ita ma ta karbi bakuncin Sheffield United ta kuma sha kashi da ci 1 da nema, yayin da ita ko Wolves ta bakunci Norwich ta doke ta da ci 2-1. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta yi cinikin dan wasa na farko bayan rage mata tsawon haramcin sayan ƴan wasa, inda a wannan karon ta sayi matashin dan Najeriya da ke kasar Norway Brian Fiebema. Fiebema dan wasan gaba mai shekaru 16 zai shiga ne a makarantar horar da matasan ƴan wasa ta kungiyar ta Chelsea. A kasar Algeria, hukumar yaki da cogin wasanni da cin hanci da rashawa ta kasar ta sake dawowa da ayyukanta tare da kama wasu jami'ai a kasar. Hukumar ta cafke wasu jami'ai 4 na wani kamfanin caca, aka kuma tsare su yayin da ake gudanar da bincike akan zargin coge a wasan gasar Ligue 1 ta kasar Algeria a watan Mayun shekara ta 2018. An ba da bugun penalty har sau 3 a wasan tsakanin DRB Tijdenet da SF domin cacar makudan kudade da aka dora akan wasan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, mutane tara sun rasa rayukansu yau asabar lokacin wata arangama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a arewacin kasar India, lamarin da ya daga yawan mutanen da suka mutu a fadin kasar su kai 23 a gangamin da ake nuna kinjinin sabuwar dokar zama dan kasa a cewar 'yan sanda. Mai magana da yawun jinin 'yan sandan jihar Uttar Pradesh, Pravin Kumar, ya ce an samu karin mutane 9 da hakan ya sa yawan waɗanda suka mutu a jihar ya kai mutum 15 a zanga-zangar kinjinin sabuwar dokar da aka samar, wadda masu zanga-zangar ke cewa nuna wariya ne ga musulmai. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka hannu kan wasu dokoki biyu da suka bayar wa gwamnatin tarayya kuɗaɗen gudanar da harkokinta da har zuwa watan Satumba, lamarin da ya hana rufe ayyukan gwamnatin da aka shirya zai fara daga ranar Juma'a. Kuɗaɗen kashewar da aka samar da jimlar su ta kai dala triliyan 1 da miliyan 400 ya haɗa da ƙarin albashin kashi 3.1 ga ma'aikatan gwamnati. Kan dokar kuɗaɗen tsaron ƙasa da ya saka wa hannu ta dala biliyan 738. Trump ya bayar da izinin buɗe rundunar tsaron sararin samaniya da ƙarin albashin kashi 3.1 ga sojoji da kuma biyan albashi na makonni 12 ga ma'aikatan gwamnati domin zuwa hutun iyali.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya tayar gabatar da shirin, sai Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau Tony, ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC.